Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu da safiyar yau. Shugabannin wata kungiyar matasan arewacin Najeriya sun ce duk da yake suna da korafi kan gwamnatin Buhari ba za su shiga zanga-zanga da waɗansu matasa ke shirin yi yau ba, bisa dalilin cewa
mun kai matsayin da wayewarmu da gogewarmu da duniya inda take tafiya yanzu kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattaunata a nemi maslahatta, babu abin da tattauna ba za ta iya kawowa ba.
Muna kuma da fashin baki kan kazaman hare-haren da aka kai a nan Amurka a ƙarshen mako da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 29. Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya a yau, wanda zai tabo batun zargin 'yan canji da wani mazaunin birnin Ikoyi da sanadiyar mutuwar aurensa da kuma kwacewar 'ya'yansa uku, kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, barka da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. A wani zub da jini na sa'o'i 13 a Amurka, wasu mahara biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikata wasu da dama, yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan hare-haren. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya buƙaci a sauke tutoci ƙasa a gine-ginen gwamnati har kwanaki 5 domin nuna alhini da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a El Paso da ke Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Tsana ba ta da muhalli a cikin ƙasarmu, inji Trump a jiya Lahadi yayin da yake magana da manema labarai. Ya ce ana ƙoƙarin kare faruwar irin haka nan gaba. Ya alakanta kashe-kashen da taɓura hankali, ya kuma ce da safiyar yau Litinin zai yi cikakken jawabi a kan kashe-kashen. Trump ya ce ƙasarmu tana taya waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan harbe-harben jimami da baƙin ciki, da kuma damuwa da waɗanda suka ji rauni ke ciki sakamakon waɗannan hare-haren rashin hankali. Masu tattakin na a Hong Kong sun yi ta gudanar da zanga-zanga wanda wani sa'in suka yake rikidewa, wato zuwa tashin hankali a wurare da dama a jiya dare Lahadi, inda suka bullo da sabon salo na kauce ma 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma barkonun tsohuwa, yayin da zanga-zangar adawa da kudirin dokar mika waɗanda ake zargi ga China domin fuskantar shari'a take shiga mako na 9 a jere. Masu zanga-zanga sun faro ne daga yankin New Territories zuwa tsibirin Hong Kong, kana suka koma ta yankin tashar jirgin ruwa zuwa arewacin Kowloon. Masu zanga-zangan suna nuna ƙwarewarsu wajen iya yin tsari, inda suka karkasa kansu don yanke shawarwari a mataki daban-daban ta wajen amfani da kafafen sada zumunta. A salon yanzu, wasu masu zanga-zangar za su isa a wani wuri kana su kafa shingaye kuma su ci gaba da zama a wurin har sai 'yan sanda sun isa wurin. A nan za a bar mutane kalilan kuma su fuskanci hayaki mai sa hawaye, yayin da sauran masu zanga-zangar za su yi amfani da ababen hawa na gwamnati su gudu zuwa wani sabon wuri. Iran ta kwace jirgin ruwan dakon mai na wata ƙasa da ma'aikatan jirgin ruwan guda 7 tekun fasha a makon da ya gabata, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, wanda shi ne karo na uku da dogarawan juyin juya halin ƙasar Iran suka kama jirgin ruwa cikin ƙasar da wata guda. Dogarawan sun faɗa a cikin wata sanarwa sun ce sun kwace jirgin ne a ranar Laraba a kusa da tsibirin Farsi a arewa ga mashigar ruwan Hormuz. Kamfanin dillancin labaran kasar Iran ta IRNA ya rawaito dogarawan tsaron, wato sun ce jirgin ruwan yana dauke da lita 700 ne na man Iran da aka yi fasa kwalin sa bai wato aka mika ma wannan jirgin kuma zai kai ga kasashen Larabawa dake kan yankin Gulf. Rahotannin kwace jirgin ruwan ba su nuna dalilan da yasa za a kai man wato mai na kasan Iran zuwa kasashen Larabawa wanda su ma suke samar da mai a yankin tekun fasha ba. Amma Iran din ta nuna damuwanta ne akan fasa kwaurin man a wannan lokaci da Amurka ta kakaba mata takunkumin tattalin arziki da zammar ta kaita mata cinikin mai. Kafafen yada labarai na Iran sun fada a watan da ya gabata cewa yan fasa kwaurin suna sulalewa da litoci miliyan 8 na mai da gwamnati ke sassauta farashin sa a kowace rana zuwa kasashen wato da farashin man yake da tsada. Ana shin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Mulkin Sojin Sudan ta wucin gadi da haɗakar shugabannin ƙungiyoyi masu zanga-zanga sun fara tattaunawa akan yarjejeniyar raba mukamin ikon tsakaninsu. Bangarori biyun za su sanya hannu a hukumance akan kundin tsarin mulki a ranar 17 ga watan Agusta. Kwana guda bayan sanya hannu akan yarjejeniyar za a sanar da majalisar mulki wadda za ta kula da kasar na tsawon shekaru 3 kafin a yi zaɓe. A ranar 20 ga watan Agusta za a bayyana da sunan Prime Minister kana bayan kwanaki 8 za a fitar da sunayen ministocin majalisar zantarwar gwamnati. Sudan ta fada cikin gagarumin zanga-zanga ta tsawon watanni da dama. An fara gudanar da gangamin ne a cikin watan Disamba a kan tsadan farashin mai. Masu zanga-zanga suna ci gaba da yin kira a yi sauye-sauye a tsarin siyasar kasar har bayan da sojojin suka hambar da shugaba Umar al-Bashir. Amurka ta ce ta yi marhabi da ayyana shirin tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, babbar tungar ƙarshe da aka kwace a hannun 'yan ta'adda a ƙasar. Ko da yake ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi cewa wajibi ne a kawo ƙarshen kai hare-hare a kan fararen hula da kuma madafun harkokin fararen hular. Ma'aikatar ta kuma yabawa kokari da Turkiya da Rasha suka yi tare domin tabbatar da shirin tsagaita wutan da suka amince da shi a bara. Sai dai babu wata mafita a Siriya ta yin amfani da soja ta karfin soja a cewar Amurka. Mafitar siyasa kadai ce za ta samar da zaman lafiya da tsaro ga rayuwar 'yan Siriya. A ƙarshe sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ceceki abinda ya kira wato take-taken zagon ƙasa da China ke yi a yankin Pacific da India a lokacin da ya kai ziyararsa ta farko a yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. A yayin da waɗansu 'yan Najeriya ke shirin shiga zanga-zangar juya hali a yau, duk da cewa 'yan sanda sun kama madugun shirin Omoyele Sowore, haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta shawarci matasan yankin cewa su ƙaurace wa zanga-zangar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Shugaban kungiyar Alhaji Nastura Ashir Sharif, wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin wani taro a garin Kaduna, ya ce zanga-zanga ba ita ce mafita game da halin da Najeriya ke ciki yanzu ba.
To mu ba mu yarda da duk wani abu da za a yi a ce sai an yi tashin hankali a kansu za a yi shi ba, ba mu yarda da shi ba. Mun kai matsayin da wayewarmu da gogewarmu da duniya inda take tafiya a yanzu, kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattauna ta, a nemi maslahatta. Babu abin da tattauna ba za ta iya kawowa ba. Yanda suke tunanin Najeriya da arewa ta da, wannan lokacin ya wuce yanzu, wannan ba wannan arewa ce ta yanzu ba. Babu wanda zai sake daukan mu ya samu a cikin ajandarsa don mu promote wani abu da yake so ba za mu yi ba. Mun san yadda suka damu fada da gawan, suka damu rigima da shagari, suka samu kai ta zagin baban gida, suka samu kai ta zagin Sana'a Bacca, suka samu kai zagin ƴar Aduwa da sauransu. To yadda suke tunanin za su zo yanzu su yi amfani da mutanen arewa su samu fada da wani dan uwanmu ba za mu yi ba. Mun yadda gwamnatin nan tana da matsaloli da dama, kuma kowa ya san yanda kullum muke fita muke fadar matsalolin wannan gwamnatin, amma kowace matsala ce da ita ba za a hada kai da mu a kawo tashin hankali a cikin kasar mu ba. Wannan abu da ake so a kawo fitina ce.
Sai dai kuma shugaban hadaddiyar kungiyar arewacin Nigeria Ashir Sharbi ya ce wajibi shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zauna don yin gyara a tsarin tafi da gwamnatin shi, musamman ma dai ta hanyar kulawa da ƴan arewa.
Kira na ga shi ita gwamnatin tarayyar Najeriya, musamman shi shugaba Buhari, a yanzu ya kamata ya kansa karatun ta nutsu, kuma ya san cewa ba shi da uzuri ko a gurin Allah ko ba shi da uzuri a gurin kowa. Mutanen arewa ne suka tare suka bada ƙuri'a suka kawo gwamnatin nan taka. Bayan sun kawo gwamnatin nan taka, ka zo ka dauko raftayi rubabbun mutane daga cikin arewa ka sa su a ministoci, aka shekara hudu ka dauki duk harkokin tattalin arziki ka danka mutanen kudancin Najeriya. To yau shugaba Buhari kana kallon su wannan mutanen da kake bi, to gashi abin da suke maka, su suka hadu suka dauko maganar ruga, to yanzu gashi sun dauko sabon abu, suna so su zo su ruguza kasar gaba daya, su maka abin da aka yi irin kasashen da aka yi kamar abin da ya faru a Libya da sauran kasashe. So da haka in Buhari zai kansa fada yi a kansa adalci, ba mu ce ka zalunci kowa ba, mu cewa muka yi aiwa kowa adalci. Ko muna kira ga dukkanin mutumin arewa kada wanda ya shiga cikin wannan al'amari, kuma ba ma fatan ko rushewa kasa za ta rushe cikin tashin hankali, a zo a zauna akan teburi a rabata ake so. Shi yasa muka ce ba ma tsoron kowane irin taro, in an kira a zo a kasan nan za mu shiga mutan arewa, amma ba mu yarda amfani da mu a tada hankali a kashe rahuka babu gaira babu dalili ba.
Shirin shiga zanga-zangar na wannan rana ta Litinin dai ya jawo cece kuce a tsakanin al'umma daga bangarori daban-daban, musamman ganin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ma bata gama zamanta domin cinyewa addini biyu ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A ƙarshen makon nan mutane 29 suka gamu da ajalinsu cikin sa'o'i 13 ta dalilin harbin kan mai uwa da wabi a jihohin Ohio da kuma Texas na nan Amurka. Sashen Hausa ya yi hira da Jummai Ali Azadaku, wata 'yar Najeriya da ke zaune dab da inda aka kai hari na baya-bayan na a Dayton, inda maharin ya kashe mutane 9 ya kuma raunata 29 ciki daga cikin 32 kuma suka ji raunuka daga cikin waɗanda ya kashe har da kanwashi.
To wurin da kin gani manyan mutane ma suna zuwa wurin, akwai wuraren abinci iri-iri, wurin dai wurin shakatawa ne. Kamar jiya din nan da ya faru, congressman namu
ɗan majalisan ku yar shi
yarinyar shi ma ta je wurin ta je hutawa, har shi da kanshi da ya je ana wannan harbe ya je da kanshi ya je doke ta daga wurin. Wurin ne da kowa yake zuwa, kamar da rana za ta yi kai yara, akwai wuraren abinci daban-daban, da yamma kuma ana dan playing music ana cin abinci, wurin shakatawa da kawai kowa da family iyali dai duka za su iya su je.
To na san dai yanzu ne wannan lamari ya faru, ana kan bincike, amma dai nan da nan akwai wani bayani da aka bayar da dalilin da ya sa ya kai wannan harin har da ya kasance kanwashi na cikin waɗanda ya kashe a wannan wuri?
Abinda ba mu ji ba tukunna kenan, amma mun ji dai an ce wai baya magana, yana makaranta shuru-shuru da ƴar uwan shi din ba kuna anguwan da suke ba, ba anguwan da ake tada masifa ba, ba anguwan da akwai rikici ba, irin anguwa dai na iyali mace da miji da yara haka, da bai tashi cikin wani matsala ko wani abu ba, shi yasa ba san ko menene yasa shi yi wannan abun ba.
To kawo yanzu me kuke ji hukumomi suna faɗa dangane da wannan lamari? Akwai waɗanda suke danganta su da ko ana maganan batun shige da fici bakin haure da dai sauransu nan dai, akwai wani abin da kuke ji makamanci haka?
Abinda da muke ɗan ji kaɗan-kaɗan da yake fitawa, suna cewa suna gani kamar just yayi ne kawai na kiyayya. To amma wurin ana haduwa mutane iri-iri da baki da fari da wani yare da wata kala duka dai a waje daya, su ba mu gane kan nashi ba, kuma ya yi shiri ne sosai, Allah ne kawai ya kiyaye da mutane 9 ne kawai ya iya. Yanzu dai iyalin shi sun ce ba za su yi su ce komai game da wannan ba, don an ce to a ba su lokaci, don ana so a bincike gidan, ana so a san yaya ne ya yi wannan shiri, daga ina shirin nan ya fito, inda a cikin gida ne ya yi, yaya me yasa iyayen shi ba su samu sun sani ba, ba su gani ba, ba su iya su ci wani kashin-kashin kamar ga abin da yake shiri ya yi ba. Sun ce dai a ba su lokaci, da shi ke yanzu sun yi rashi rayuka biyu a cikin gidan da shi da kanwan shi.
Juma Ali Azadaku dake Benin Dayton. Na kuma tambayi Rabi Audu, wata 'yan Najeriya da ke birnin Cleveland na jihar Ohio, abinda take jin al'umma ke cewa dangane da wannan lamari, sai ta bayyana cewa.
Abinda suke fada shi ne sun gaji, wallahi sun gaji da bisne 'ya'yansu. Idan 'ya'yansu sun fita nan da nan suna tsoro, suna ɗarra, suna ta'adda. Kowa yana tsoro. Da zaran yaro ya fita nan da nan zaki ga uwa ko uba yana kira a waya. Kana ina ne, me kake yi ne da sauransu. To, kuma shi wannan al'amari wanda ba za ka iya ka ce tantance abokanan 'ya'yanka ba. Inda suna samun hawa wannan su na'urori kala-kala wanda baka san me suke karantawa ba. Ko ba haka ba. Wasu su suna samun tsatsauran ra'ayi daga ire-iren haka. Saboda haka shi wannan din kamar shi na Ohio a yanayin yadda na ji shi dan da makaradiya ne kuma yana son Elizabeth Warren baya son yan partin shi shugaban kasa yana zagin su a nan Facebook din shi.
Shi wanda ya kai karin na baya-bayan
na
Dayton din kenan.
Na Ohio.
To,
but amma kin ga illan da ya jawo kusan ɗaya ne da wanda yake wanda ya na El Paso wanda shi kuma baya son shi na El Paso ya ce shi baya son makwata-kwata aurayya tsakanin kowaye da Turawa. Baya son wannan
hali. Ra'ayin siyasan su ya bambanta sai dai kuma halai abinda suka aikata ya zama daya.
Shi ne damuwa kuma irin bindigan da suka amfani da shi kusan iri ɗaya ne.
Wato batun ba bambancin siyasa ko aƙida ko kuma wani ra'ayi ba inda ta zo batun wannan harkar bindiga.
Kwarai.
To menene yasa kike ganin wannan matsalar tashin hankali ta wajen amfani da bindigan ne ya fi yawa kusan sai ka ce a America?
Ai wato abinda ake fada ake gulmatawa shine wannan AK-47 din masu kamfanonin irin sun yi shi ne ya fi karfin mene shine suka tara sai da shi Bondoro wa jama'a da nake karanta post akan maganar wannan harbe-harben a Twitter. Wata mawakiya ana cewa da ita Rihanna ta ce za ka iya sayan bindiga AK-47 baka samu credit card visa ba don saboda arahansa da kuma sauƙin samun shi kuma ba wani tsatsauran doka na
ko bincike
sai wannan bindiga mun antance ne yanda masu sayan bindigan ne aka sa tsatsauran ra'ayi ta wajen sayan wannan bindiga to watakila da abun zai dage sauki.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogoma na Washington ke cewa karfe 1:18 na asuba ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai duba korafin da wani bawan Allah mai suna Alhaji Umar Gwaranyo da ke zama a Lagos ya kawo mana. Kan zargin abokansa na arsa 'yan canji sun sa shi a gaba da ya kai ga zuga matarsa Lababatu ta fice daga gidansa da yaransu uku. Wanda yanzu haka an kwashi shekaru sama da hudu ba tare da ya san inda 'ya'yan nasa suke ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Alhaji Umar Gwaranyo dai wani dan canji ne da ke yin sana'arsa a birnin Lagos, wanda ya sha kai ziyara zuwa ofishin muryar Amurka da ke Abuja domin neman taimakon nemo masa 'ya'yansa da ya ce wasu mutane da ba sa ƙaunarsa sun kashe masa aure tare da ɓoye masa 'ya'yansa shekaru sama da hudu kenan, kamar yadda za ku ji daga bakinsa.
To, assalamu alaikum. Ni ne Yusuf Umar Sakkwato Gwaranyo. Akwai wasu mutane uku wanda ɗaya Alhaji Shehu Shayi Idiyaraba, gidansa na Idiyaraba. Akwai Kabiru dan Auta Idiyaraba, gidansa na nan layin sarki. Akwai Abdul Agege, gidansa yana nan wani waya. Daya Alhaji Usaini yana Kano, shi ma a nan Ɗorayi Guntau. Saboda haka waɗannan mutanen ba su san ci gaba na ko menene da kasuwanci menene ba su son ci gaba na.
Duk waɗannan mutane da ka lissafa kamar angoni ne a Lagos kake magana?
Angoni ne.
Wato Alhaji Umaru, mu duk waɗannan sunaye da kake ambata abu ɗaya ne aka fahimta zuwa yanzu cewa ba sa son ci gaban ka. Yana da kyau kai wa mutane bayani filla-filla menene waɗannan mutane suka yi.
Abin da ya sa ba su son ci gaba na, na yi aure ne bisa ga tsakani ga Allah, muna zaman lafiya, suka zuga yarinyar. Bayan sun zuga ta, su suka zuga ta, su suka fito da ita, su suka ɓoye ta.
Alhaji Umaru, har yanzu ba za a gane ba. Ya kamata ka gaya mana yaushe ka yi aure, kuma da ka yi auren menene ya faru? Ba wai kawai sun zuga ta, ita waye ce wacce ka auren?
Ita sunan ta Libabatu Ibrahim. Na aure ta ne bisa ga tsakani ga Allah, muna zaman lafiya, suka hana ta zama.
Ta yaya mutum zai yi aure sannan wasu mutane kuma don ba sa son ci gaban ka su hana matarka zama? Ya abun ya faru?
Yau kamun hakan ai kasuwanci na ma ba su son ci gaba na, auren ma ba su son ci gaba na. Saboda haka kuma ita wannan mata, ina da ƴaƴa da ita yara uku. Akwai Amina, akwai Hawwa'u, akwai Aminu. Sun sa matar ta zo ta ɗebe ƴaƴan yau shekara huɗu da wata biyu. Saboda haka
Alhaji Umaru, wato duka waɗannan maganganun yana da kyau a faɗe su yadda masu sauraro za su fahimta, tunda ba su ne kai ba, kuma ba su ne waɗanda ba sa son ci gaban ka ba. Suna so su fahimci su waɗannan mutane yaya aka yi har suka zo gidanka, suka sa matarka ta bar gidanka bayan kuna da yara uku? Menene gaminka da su, tunda ka ce a wasu anguwanni ma daban-daban suke da zama?
Adawa ce da kuma yayya da kuma kasan shi ɗan adam bai rabo da hasada. Hasada ita ta haifar da wannan ba su son ci gaba na dai akan kasuwanci na, a abin da ya shafi iyali na da ƴaƴana.
Faɗa mana wani kasuwanci kake da wasu ke ma hasada?
Muna ina canji ne kamar yadda suke yi.
To ku yan canji kuɗi ne kenan?
Komai in sun hina hali, sun hina komai. To shine dai a taƙaice suka je suka sa wannan matar ta kwashe ƴaƴana. Bayan ta kwashe yau shekara huɗu da wata biyu, ban san inda take, ban san inda yaran suke ba.
Ba mu labari ta yaya aka yi, wasu kawai waɗanda ba su kai ba ba kuwa su shiga gidanka su kwashe ma mata da yara, ya aka yi? A ina wannan abun ma ya faru tukuna?
A Lagos ya faru. Ai bara amshi tana kai kura gari, kuma da matansu suke tura gidana, ne musu kashe ba nasu. Shine sai suka zuga ta tafi Kano. Tana tafiya Kano, kuma na je neman ta sai na zo ni ganta. Bayan na ganta shine daga baya sai suka sa alƙali ya raba aure ba tare da hujja ba. To akan wannan, to ba wannan ne ya ci min tuwa ƙwarya bar in ƴaƴana, kuma sai suka tura ta sai ta yi ta ɗebo min yara suna karatun boko. Shine ta zo ta ɓoye. Da ta ɓoye kuma nan neme ta har gobe neman ta nake.
To bayan sauraron wannan bayani da Alhaji Umar Gwaran ya yi, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi ɗaya daga cikin mutanen da aka ambata kuma ake zargi da shirya wannan maƙarƙashiya, Husaini Kuntau, wanda ya tabbatar da cewa ya san maganar, har ma ya alƙawarin taimakawa domin ganin Gwaran yo ya samu ƴaƴansa.
Abokina ne da suke aure, ta daɗe ma a nan Kano bai kai ta Lagos ba.
Ita
Lubabatu ya batta. Sai akwai wani abokinmu sai ce ta shirya aka tafi da ita Lagos, aka kama mishi haya aka biya. Wannan ɗauki ya biya masa kuɗin haya, kuma iskila ya biya masa kuɗi ya je aikin hajji ya dawo. To taya dan aurenku ya mutu da yarinya, ka zo kana cewa ga wani sai kashe maka aure? Ai ba daɗi.
Muna ɗaukar bayanan da ya yi mana ne da mutane da ya ambata ciki, ko har da sunanka a ciki. Ina jin kai ne Alhaji Husaini Kuntau ko?
Kwadai kuwa.
Yawwa, ya kira sunanka a farkon wannan tattaunawa da muka yi da shi, ya ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙulla maƙarƙashiya kuka raba shi da matarsa.
Billahi lazim ƙarya yake, wallahi tallahi. Ka san sai maka ai mun wajen hudu lissafa wai da ni da Alai Shehu, akwai wani abokin Alai Shehu mai hali, shi ya biya masa aiki haji ya dawo. Akwai Ali, akwai dai mutane da yawa abokanansa. Hello.
Eh, ina jin Khalid Hussein.
Wallahi gobe da afa mu fansa da yawa ai wannan da fa cewa mu muka kace masa aure. Yanzu ya samu nake yace ina ci nake ba na ci. Wai duk maganganun sa ya dauka ne da ga musu. Kaji ba. Ka ga ba daidai bane wallahi. Sai ya lissa ba mu uku zai sa kama mu. Da ni da Shehu Shayi da matan Shehu Shayi da Abdul duk ya karanta maka wannan ko?
Ya karanta wadannan har da shi surukin sa na kofar ruwa. Ya Alhaji Rabiu ina jin sunansa kenan.
Haka ne, kwarai kuwa.
Ita Lubabatun a yadda yake ba da labari an je har kotu an yi amfani da shari'a aka kwace ta wani cikin mutanen da mai suna Aminu shi ne dama ake so ya aure ta ya aure ta. Me za ka ce kan wannan?
Eh to wannan gaskiya ban san wannan abu ne ba, amma na ji dai yana gaya mu cewa a kotu aka raba musu aure ko auren da aka raba musu bai yi ba, haka da yake talla da abu. Magana ma wani Aminu zai aure ta wallahi ni ban san wannan, amma na dan yi bincike aka ce ai ta yi aure.
Eh auren kinan shi wannan
ta yi aure. Kuma a cikin ƴaƴan nasa akwai lokacin da ya rigima ce sai an bayo to ina ko an bayo ne ko bi ban sani ba.
Cewa ya gaba ɗaya yaran uku kamar ma yana so ya ce an sace su aka yi a wajen sa an hana shi ganin su bai san inda suke ba.
To ka gan sun ya ga ita uwar ai bata kyauta ba da ƴan uwanta. Inda ƴaƴansa ne ya yi bai kamata ba wallahi.
A cikin bayanansa ya nuna akalla ko da ita Lubabatu a ce ma bata dawo ba ya zama yaransa ƴaƴansa nan guda uku da ya ba da tabbaci an ɓoye su yana so su dawo.
Eto in wannan ne za a nemi matar da ƴan uwan ni na san har gidansu a zan je in ce kawai abin da su tun da ita ta yi aure ta dawo masa da yaransu ko shi ne mafi alheri.
Alhaji Husaini za ka yi ƙoƙarin ganin an mayar wa Alhaji Yusuf ƴaƴansa?
Wallahi zan ya daidai gwargwado na. Inda ni shawarar ma da na ba tun da ya karɓi yaran da za a raba musu a wanda suka je ko ta yadda na ce ma kar su je ya yi abin da su ya karɓi yaran su kawai rabu da ita idan yana cewa ƴan Legas sun hude mata kuɗi. Da ka gani a Legas ina ke na dawo nan ma gaba ki
ɗaya. Zu Alhaji Husaini zuwa yaushe watakila za mu ji ta bakinka wajen ƙoƙarin karɓo waɗannan yaran ne?
Eh to abin da za ka yi mun kana ji ko? Gabani Talata. Gobe da jibi zan je gida na samu uwar ita mari na same ta sai mu zauna da ƴan uwan kawai in ba shawara mai da masa yaran shi.
Idan Allah ya sa an samu nasarar gano yaran na aka dawo da su hannun Alhaji Isuhu. Muna so ka sake dawa cikin wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka. Kayi bayanin yadda aka yi da yadda aka samu nasara da kuma wato irin halin da yaran suke ciki.
Zan dawo insha Allah zan dawo.
Shikenan Alhaji Husaini mun gode
gore. To madalla Allah ya
sa. Amin.
Masu sauraro kun dai yadda ta kaya a wannan batu na Alhaji Umar Gwaranyo. Yanzu za mu jira kamar yadda Husaini Kuntau ya yi alkawarin taimaka domin warware wannan matsala. Daga baya kuma za mu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya. Sai a kasance da mu domin jin wani sabon shirin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasir Adam Elhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Ni Sarfili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfilu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A wani zubdaji na sa'o'i 13 a Amurka wasu mahara guda biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikkata wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan hare-haren. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya buƙaci a sauke tutoci ƙasa a gine-ginen gwamnati har kwanaki 5 domin nuna alhini da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a El Paso da ke Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Masu tattake na a Hong Kong sun yi ta gudanar da zanga-zanga wanda wani sa'i yake rikidewa ya zama tashin hankali.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji ci gaban da aka samu a aikin jami'an tsaron sa kai da ake kira 'yan katu da gora ko kuma civilian GTF. sai kuma shirin da rashin tayi na Mahmud Kwari. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa ta Aziya ga iyalan Esai Dangabar da sarkin Tangle Mr. Abdu Buba Musheru domin rasuwar makaman Tangle Mr. Dambagar. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.